Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Alhamis 11 ga watan Mayu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa yayin da basussuka da ake bin Najeriya suka haura sama da naira triliyan 80, manazarta da ma wasu 'yan kasar suna nuna damuwa. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sule Mumuni Barma, sai kuma sharhin jaridin Ghana. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Fada a babban birnin kasar Sudan ya kara muni a jiya Laraba, yayin da shaidu suka bayar da rahoton hare-hare ta sama. Makon wato da makaman roka da kuma harba-harba a unguwanni da dama. A kudancin Sudan, fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da fargabar barkewar rikici wanda aka sari a kusa da birnin Khartoum. Dakarun Sudan karkashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan sun kai hari a birnin Khartoum da 'yan uwanta biyu, wato biranen Omdurman da Bahari, a rana ta biyu, a daidai lokacin da suke kokarin tarwatsa tsarandunan sojojin sa-kai karkashin jagorancin General Mohamed Hamdan Dagalo da ya yaɗu zuwa unguwannin jama'a tun lokacin da aka fara fada a tsakiyar watan Afrilu. A kudancin Sudan, babu tabbas ko fadan da ake gwabzawa a can tsakanin Hausawa da kabilar Nuba ya samo asali ne sakamakon fadan da ake yi a birnin Khartoum. Irin wannan tashin hankalin dai ba bakon abu bane a kudanci da yammacin Sudan. Fadan na baya-bayan nan a can ya sanadiyar mutuwar mutane 25 a cewar kungiyar likitocin kasar. Hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon kazaman fadan da aka shafa kusan wata guda ana yi a Sudan yanzu ya zarce 600, sannan wasu fiye da 5,000 kuma sun jikkata, in ji sanarwar ta ranar Talata. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 sabon tallafin soja ga Ukraine da suka adda na tsaron sama da makamai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai dorewa a yankinsu na Turai ga Ukraine. An kashe ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran Faransa Armand Soldin da makamar roka a gabashin Ukraine, inda 'yan jarida ke tare da gungun sojojin kasar Ukraine. Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa a karan farko ta aike da wani adadin kuɗi da ba a tantance ba, watakila miliyoyin daloli da aka kwace daga asusun bankin Amurka na wani hamshakin attajirin Rasha zuwa Ukraine domin amfani da su wajen yaƙi da mamayar Rasha na watanni 14. A jiya Laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Firaminista Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki 8, yayin da kuma aka tuhumarsa da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da kuma ƙazamin faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Khan ya bayyana a gaban kotuna guda biyu da aka kafa cikin dare a hedikwatar 'yan sanda da ke Islamabad kwana guda bayan kama shi da tsare shi da jami'an tsaro suka yi a wajen wata kotu a wani wuri a babban birnin kasar. An kawo madugun 'yan adawar mai shekaru 70 ranar Talata a lokacin da yake shirin halartar zaman sauraren kararrakin tuhuman da ake yi masa da suka haɗa da ta'addanci da cin hanci da rashawa zuwa cin amana ƙasa da sauran laifuka.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da ya rage kwanaki kalilan, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta naɗe nata ta bar gadon mulki. An gano cewa gwamnati mai jiran gado za ta gaji yawan basussukan da ake bin Najeriya da ya haura sama da naira triliyan 80. Wannan jimla ya haɗa da wasu kuɗaɗe da majalisar dattawa ta amince da kashe su da aka yi cikin shekaru 10 da suka wuce da aka yi wa lakabi da ways and means a Turanci. Masana tattalin arziki da ma wasu 'yan ƙasa sun nuna damuwa kan haka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
Rahoton da ofishin kula da basussuka ya fitar na kwata na hudu na shekara 2022 ya ce jimlar bashin da ake bin Najeriya a wannan lokaci ya haura naira trillion 46.2 daga cikin jimlar bashin cikin gida da ya kai naira trillion 27.5 yayin da bashi na waje ya kai naira trillion 18.7 wato kwatankwacin dalar Amurka biliyan 41.6 ya zuwa watan Disamba na bara. Idan aka yi jimla za a ga kudin sun haura naira trillion 80. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi nazari cewa
wannan basussuka da suka taru makasan cikin shekara 10 wanda sun fita azzara ne a cikin shekaru 8 da suka wuce saboda kasafin kudin da ake a kasan yana da fadi sosan gaske, wanda har a 2022 da kuma 2023 ya kai kusan trillion 20 na kasafin kudi, wanda kuma gibinsa yana da yawa, kuma sai an nemo kudade da dama sannan a watar da shi. Haka kuma akwai dalilai da yasa kaman jihohi da dama a cikin kasar an bude musu kofofi da suka samu kudade daga kasashen waje domin ayyutar da wasu ayyuka, wanda har ta kai ga kusan kashi 95 a cewar babban bankin duniya shine kusan abin da kudaden da aka samar a kasar ake biyan basussuka da su. To kinga irin wannan yanayi dole ne na farko duk a dakatar da bashin da karbo shi, sannan kuma a samar da tsari wanda za a duba basussukan da kuma abin da basussukan suke ma tattalin arzikin kasan. Kamar misali, idan kika dauki bashin da aka karbo daga kasan China wanda aka yi aikin layin dogo ko kuma layin jirgi tsakanin Kaduna zuwa Abuja wanda baya aiki, wanda kiga waɗannan abubuwa ya kamata duk suna aiki suna samar da sababbin kuɗaɗe. To kuma in an bi diddigi zaki iska cewa da dama daga cikin waɗannan basussukan abin da ake kokari domin a samar da shi tattalin arzikin kasan, ko dai an samar baya aiki ko kuma ba a samar yanda ya kamata ba. Saboda haka dole sabuwar gwamnati abin da za ta yi shine ta tsaya ta duba basussukan datsan-datsan, sannan kuma a tsaye da karɓo basussukan. Bayan an tsayar da su, sannan kuma gwamnati ta duba sababbin hanyoyin samu sababbin kuɗaɗe. Bayan ta samu sababbin kuɗaɗe, kuma ta buɗe ɓangaren da za a samu haraji amma ba masu yawa ba, waɗannan za su taimaki tattalin arzikin ƙasar.
Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana mai ganin abu ne mai wuya a ce ba za a ci bashi ba gaba ɗaya.
Farko ya kamata mu fahimci cewa bashi hanji ne yana cikin kowannenmu. Ana bin kibashi, ana bina bashi, ana bin wa'incan bashi. Kasashen duniya baki ɗaya, ƙasar Amurka ne, ƙasar Birtaniya ne, ƙasar Jamus ce, ƙasar Afirka ta Kudu ne, ƙasar Sin ne, wato China, kowane ƙasashe kuma kowace ƙasa ana bin ta bashi. Saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu ba ne, ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare ba ne don mun je mun ci bashi. Asali ma kama nemi bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja ne, wani mukami ne, don wani zai nemi bashin ya rasa. Mu fahimci wannan gundarin bayani. A kodayaushe lokaci aka yi maganan bashi, jami'ai na gwamnatin tarayyar Najeriya kan yi bayanan cewa matsalolin Najeriya ba bashi ba ne. Ai, bashin da muka ci in aka dangana shi da ƙarfin arzikinmu bai wuce kashi 27 zuwa 30 da wani abu ba na ƙarfin arzikinmu, wato abinda muka kira a turance gross domestic product, wato ƙarfin tattalin arzikin Najeriya a kowace shekara da akan duba. To amma masana tattalin arziki sukan ƙara duba wasu alƙaluman ƙididdiga. Farko in ka dubi ƙarfin arzikin Najeriya, ka dubi bashin da ta ci, sai ka ce akwai hanyoyi kuma daman da Najeriya za ta ƙara cin bashin. To amma shi wanda da ya ci bashi zai so ya biya, ta ina za ka biya bashin da ka ci? Hanyoyi biyu ne ko uku akan biya bashi. Farko za ka yi amfani da bashin ne ka sarrafa wasu ababe, ka sayar don ka samu, in ka sai da abin da ka sarrafa ka biya bashin. A ƙasar Najeriya da yake ƙasa ce wanda takan ci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen ƙasa ko jiragen sama, waɗannan ababe da ake ba lalai ba ne su tara kuɗin da za a iya biyan bashin. Saboda haka kuɗin Najeriya da take karɓa na shiga kamar haraji da ake karba a hannun kamfanoni, kamar haraji da muke biya in mun buga waya, waɗannan harajin da ake tarawa su ne ake amfani da su a biya bashi.
Sai dai ga wani ɗan ƙasa kuma ɗan siyasa mai nazari a al'amuran yau da kullum, Anas Abdullahi Kaura daga jihar Zamfara, cewa yayi
karda ta yi amfani da wannan dama ta dora daga inda an katsaya, ta bi matakai da dokoki na kokarin ta biya wannan bashi da ake biya, ba ta koma ta dora ta ciwo ba, domin in ta ce ta koma ta dora ta ciwo bashi daga inda an katsaya, to tsakani da Allah ƙasar nan za ta shiga cikin wani mawayacin hali da al'umma za su shiga cikin wata damuwa ta daban, sannan kuma Najeriya za ta durƙushe. So kira na ga gwamnati mai zuwa da ta diba Allah, ta diba ƴaƴan Najeriya, mutanen Najeriya, dan Allah ta yi musu adalci, kar ta dora da inda an ka tsaya domin wannan bashi yayi yawa tsakani da Allah.
Kamar yadda manazarta kan tattalin arziki suka yi ittifaki, dole ne gwamnati ta sa ido wajen samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar tattauna bashi da ake bi a yanzu, kuma a sake fasalin biyan bashin don ba da sararin numfashi ko za a ci gaba da samarwa al'umma da ababen more rayuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu agogon ma'anar Washington na cewa ƙarfe 3:11 na dare, wato ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Yanzu kuma ga Sarfi Liyada da labaran duniya kashi na biyu.
Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 7 a gidajen yari biyu da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba, bisa zarginsu da laifukan mugun ƙwayoyi da kuma fyaɗe, in ji wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama. Lamarin da ya ƙara wato ta'azzara masu fafutuka suka bayyana a matsayin rataya ba ji ba gani cikin makonni biyu da suka gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi a ranar Talata game da yawan kisa mai firgitarwa a ƙasar, bayan wani hukuncin kisa na ranar Litinin ɗin da ta gabata kan wasu mutane biyu da ake zargi da aikata saɓo. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Iran, ko IHR, ta ce an kashe wasu mutane 3 bisa zarginsu da laifin mugun ƙwayoyi a gidan yarin Ghezal Hesar da ke birnin Karaj a wajen Tehran. Ya ƙara da cewa an rataye wasu mutane 4 bisa laifin fyaɗe a gidan yarin Rajai Shar da ke Karaj. Daga ƙarshe, hukumomin lafiya sun yi gargaɗin cewa cutar hanta za ta iya kashe mutane da yawa nan da shekarar 2040. Fiye da cutar ƙanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro idan har ta kasance an ci gaba da watsi da kula da ita. Hukumar lafiya ta duniya tana bayar da rahoton ta na shekara. Hukumar lafiya ta duniya tana bayar da rahoton ta na shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa tana shafan mutane sama da miliyan 350 a duniya, kuma tana kashe sama da miliyan guda. Yawancin cutar da mace-macen da take haddasawa, kashi 90 cikin 100, tana kama matalauta da masu matsakaicin abin hannu. Duk da maganin cutar hanta na rukunin C da kuma rigakafin cutar da ake da shi na rukunin B, masu fafutukan neman kawar da cutar mai haɗari a duniya har yanzu akwai sauran aiki mai yawa kafin a cimma manufar.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan faifai. Adalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa Sunana Sulai Mumuni Barma. A yayin da a nan gaba a watan nan na Mayu 2023 sabuwar gwamnatin Najeriya za ta karbi madafun iko. Masu bukata ta musamman sun fara jan hankulan sabbin shugabannin da aka zaba dangane da abubuwan da suke fatan ganin an shafe musu hawaye a kai a matsayin su na ƴan ƙasa dake da ƴanci kamar sauran ƴan Najeriya. Abinda shirin na wannan mako ke mai da hankali a kansa kenan ga kuma rahoton da Muhammad Nasir ya hada mana daga Sokoto
tun bayan bane ƴan Najeriya ke kokawa akan matsi da halin kuncin rayuwa da talaka ya samu kansa a ciki to sai dai mutane masu bukata ta musamman a Najeriya sun ce sun fi shiga damuwa fiye da sauran rukunin mutane wanda kuma hakan bai rasa nasaba ga kin biyayya ga dokokin kula da bukatunsu da wasu gwamnatocin jihohin kasar suka yi Haliru S. Usman shine jami'in gudanarwa na kungiyar makafi ta ƙasa mai kula da yankin arewa maso yamma.
Yau ko ba gurgu kurma kuturu makawo ba ko wanda yake lahiya lau ya san irin yanayin da ake ciki na hashe din da ake ciki a ƙasar nan game da canjin kuɗi da kuma abubuwa da ban ƙarin tashin farashin kayan masarufi da sauransu da sauransu. So gaskiya mutanen mu na cikin tsananin matsaloli kuma ya kamata a ce nan gwamnati wanda yake bai kamata a tsaya gwamnati ba kawai har da masu hannu da shuni kamfanoni masana'antu duka ya kamata a ce su ba da gudunmuwarsu da ganin cewa an ciwo kan matsalolin mutane basu bukata ta musamman ba wai abu gwamnati ba kawai duk da yake responsibility ne na gwamnati nauyi ne na gwamnati amma yana da kyau kamar wasu kasashe kai akwai donor agencies wanda suna taimakawa su yi complementing na effort din gwamnati to ya kamata a ce su shigo su ma su bayar ta su gudunmuwa a ga cewa an gudu tare an tsire tare
duk da yake gwamnatin Najeriya ta sanya hannu ga dokar kula da bukatun wannan rukuni na al'umma wasu gwamnatoci a jihohi sun yi biris da lamarin Alal misali a yankin arewa maso yamma jihar Sokoto ce kadai ta aminta da sa hannu ga dokar da kuma kafa hukumar kula da mutanen duk da yake ta kasa aiwatar da ita yadda za su ce madalla
a Zamfara kuma an yi sanin din bill into law an kuma kai ma gwamna a Katsina ma haka a Kaduna ma yana gaban gwamna Kano haka amma jigawa da kebe kan har yanzu babu wani abun da ya kai ga hannun gwamnonin waɗannan jihohin guda biyu kuma jan hankalin mu ga su gwamnonin jihohi gaskiya kamata a ce su yi kokari da wannan dan karamin lokacin da ya rage musu su samu na hannu ga wannan bill din ko da Allah zai sa mu samu dacewa ga abubuwan mu in aka samu sa hannu ga wannan bill din to wasu matsaloli wajen 80-90% na matsalolin mutanen masu bukatar musamman gaskiya an walwale su
masu bukatar ta musamman sun ce gwamnati ta sani kulawa da su fa shine zai tabbatar da gudanar da gwamnati kamila kuma rashin kula da su kan iya zuwa gwamnati da gibi Mahadi Umar Aliyu wanda ke da lalura ta rashin idanu ya ce su ma fa da ranar su
su sani cewa ana kokarin wayewa demokradiya na taking chef wanda nan gaba in ba su yi wanda masu laluran nan ba, to za su dawo cizon ya kasar da masu laluran su kuma suka yi doki matakin da ya kamata su doka. In muka koma ga su sababbin gwamnati da za su zo, tun muna fata waɗanda za su zo dai Ubangiji Allah tabbatar mana da alkhairi, Allah ya sa su kula da abin da doka ta ce su, kuma su bi tsarin da zai sa ka ai dan bowa da dan mora, don koyo shi su masu lalura ana nuna musu kawa ba cikin al'umma suke ba, akan tsame su. In ma kaga an ba su wata kima bai wuce na kima abin da ba hashe kace ma hatsin bara ba, hatsin bara hatsi ne na karo karo, to shi ko a ce kana dan gida an raba gado madadin yadda an ka ba kowa a baka, a kawai sai a baka yadda bai dace ba, to muna fatar su kula, kuma Allah ya sa haka nan din, Allah ya sa in suka shigo su su yi tsarin da za a ce ala sambarka.
Ita kuwa Zainab Sa'idu Abdulnasir, wadda ke da lalurar gurgunta, na ganin cewa akwai buƙatar ƙara samun faɗakarwa kan cewa kula da buƙatun waɗannan mutane doka ce, kuma saba ta laifi ne wanda dokar ta yi tanadin hukunci a kai.
Waɗanda an ka ɗora ma nauyin su tabbatar da cewa an yi waɗannan gyare-gyare, to ya kamata su yi shi a rayuwa. Duk nauyin da an ka ɗora ma, to ka sani cewa yana nan bisa kanka, ko ka sauke shi ko kada ka sauke shi, yana nan bisa kanka, kuma za ka yi bayani. Sannan waɗannan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar, ba har mu dai za su amfana ba, saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe. Akwai rashin lahiya, akwai tsufa, idanu kan tafi, ji yana iya gushewa, ƙafafu suna iya kasawa, sannan akwai accident waɗanda kan faru mutum ya zam bai iya tahiya ko kuma bai gani, ka shiga cikin wannan mutanen masu lalura ta musamman.
Masu wannan lalurar dai sun ce suna iya duk abin da masu cikakkar lafiya ke iya yi, kuma suna da haƙƙi zaman su ƴan ƙasa, kuma ba su haƙƙin nasu zai kyautata rayukansu su amfana tamkar sauran jama'a.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Sokoto Muhammad Nasir, ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sulaiman Muni Barma da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Jaridar Daily Graphic da mu soma sharikin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine alkawarin samar da ayyuka miliyan 1 karkashin wani shiri da aka yi wataki Ustart. Katie Hammond ne ya faɗa ga kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce ma'aikatar minista da ke kula da Trinidad da masana'antu Kobina Tahir Hammond ya jaddada wato amincewar gwamnati wurin amfani da wannan shiri na Ustart domin kafa kamfanoni da wamammu yadda za su tallafa wa cigaban tattalin arziki. Ya bayyana cewa ta wannan shiri ta Ustart gwamnati yanzu za ka maida hankali gun kirkiro kamfanoni a kokari da take na magance matsalar rashin aikin yi wa matasa a cikin kasar. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito wani magidanci ya kashe wani yaro sa'an nan ya yi wa ubarsa da yassa raunuka. Jaridar ta ce wani mutum mai shekaru 32 haifuwa mai suna Emmanuel ana zargin ya kashe wani yaro mai shekara 1 da rabi sa'an nan ya jiwa wasu mutum biyu raunuka a dan kwami da ke cikin gundumar Ekiman Owabiajia da ke cikin jihar Ashanti. Emmanuel, wadda an ce shi ne mai gidan, ya nuna cewar ya kaiwa yaron hari yaro mai suna Samuel Amuda ubansa Mr. Obed Asamuwa da kuma yassa mai shekaru 19 Bridget Owusu, wanda ake zargin da yanzu aka yana hannun 'yan sanda. Sai dai ba a tabbatar da hakikanin abu da ya kyawo wannan hari ba, sai dai makauta sun nuna cewar batun kuɗin gida ne. Sai kuma jaridar The Herald wacce ta ruwaito wannan labarin abin da ya sa ba umiya ne ɗan takarar da ya dace ya jagoranci jam'iyyar NPP zuwa nasara a shekara ta 2024. Jaridar ta ce yayin da jam'iyyar NPP ke shirin fidda waɗanda za su
tsaya mata takara a zaben shekara ta 2024. Shahararrun mutane kamar su Alan Chiramantin Kennedy a Japan da Dr. Bamuya sun bello da kansu cewar za su yi takarar shugaban kasa, sai dai akwai ɗaya a cikin su dake da takin Adurmisu, wata yana nufin ya kai kansa yayi mulki. Wannan taki dai da dama ba su yi aminci da shi ba, ya nuna bai dace da wannan taki na Alan ba, saboda kuma bayani da kuma tare da sanin cewa Dr. Bawumia shine dan takarar da ya dace jagoranci NPP, saboda irin tarihi na wannan jam'iyya tun gabanin kafa NPP din na yanzu a shekara ta 1992. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla ga da Ridwan Abbas, kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamurran siyasa, kama daga tsayar da yan takara, gangamin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da romon demokradiyya, har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban, musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba, shirinmu na safe karfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana.
Yanzu kuma sai labarai, amma a takaice.
To a takaice, fada a babban birnin kasar Sudan ya kara muni a jiya Laraba, yayin da shaidu suka bayar da rahoton hare-hare ta sama da wato da makaman ruwakoki da kuma harbe-harbe a unguwanni da dama. A kudancin Sudan, fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da barkewar rikici wanda aka sari a kusa da birnin Khartoum. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka haɗa na tsaron sama da makamai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai ɗorewa a yankinsu na Turai ga Ukraine. An kashe ɗan jaridar dillancin kamfanin dillancin labaran Faransa Armand Soldin da makaman roka a gabashin Ukraine, inda 'yan jarida ke tare da gungun sojojin ƙasar Ukraine. A jiya Laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon Firaminista Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki 8, yayin da kuma ake tuhuma shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar, da kuma ƙazaman faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 7 a gidajen yaribi da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba, bisa zarginsu da laifukan mugun ƙwayoyi da kuma fyaɗe, inji wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama. Lamarin da ya ƙara hanzarta abinda masu fafutuka suka bayyana a matsayin rataya ba ji ba gani cikin makonni 2 da suka gabata.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.